السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da hukuntawa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan’uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu rayuwar da ya alkawari wa bayansa na ƙwarai a Qur'ani, ita ce hayatun tayyiba a duniya, kuma ya ɗauki rayuwarmu a cikin halin imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo, samanta ‘ya’ya, ƙasanta ‘ya’ya, tsakiyanta ‘ya’ya, ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Ibadu da muke yi dare da rana, muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ba don halinmu ba. Muna roƙon Allah ta'ala inda muka kuskure ya yafe mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke dare da rana, Allah ta'ala ya amsa mana. Ƙasarmu Najeriya muna da jarrabawa kala-kala. Akwai ɓangare na ƙuncin rayuwa, abinda za a ci, abinda za a sha, ko wajen zama, ko kuɗin makaranta, ko magani, ko wani abin da ya kama da haka. Ya Allah, duk wanda rayuwa ta ƙuntata gare shi, muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya sauwaƙa mana, ya kuma sauwaƙa wa duk wanda rayuwa ta ƙuntata ta hanya wacce take ta halal. Waɗanda ba su da lafiya, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Fitintunu da muke fama da su da ya shafi na kidnappers ko terrorist ko kuma bandit a ɓangarori da dama na ƙasar nan, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. Waɗanda suke tada irin waɗannan fitintunu, muna roƙon Allah ta'ala ya tausasa zukatansu, ya sanya imani a zukatansu, ya gyara halayensu, ya kuma sa su daina. Idan ba za su daina ba, muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan fitina da bala'i da shari da suka ɗauko to ya ƙare a kansu. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 22 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1445. Muna cikin suratu Ali Imrana, sura ta 3 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama. Muna cikin kwanaki 10 na ƙarshen wata Ramadana, kwanaki masu falala da daraja da albarka. Sai mu ƙara ƙaimi a wunin Ramadana da a daren Ramadana. Mu takaita ababen da ba dole bane da rana, saboda mu samu damar yin bautan Allah a waɗannan awoyi masu albarka na dare. Kuma kullun nakan ce mu ma a riƙa tunawa da mu a cikin addu'o'i, kamar yadda ake cewa a ramawa mai tafsiri da jan baki a niyyarsu, ba fa kura ba a nan, ku kiyaye.
mai tafsiri da mai jan baki a rama musu aniyarsu. So in an tashi addu'a da Allah a tana da iyayenmu da ƴan uwanmu da mu kanmu da zuriyarmu. Muna roƙon a mana addu'a ko? Shi ne babban abin da muke nema a wurinku. Musamman addu'a na kyakkyawan ƙarshe ta fi kowace addu'a muhimmanci. Dukkan wani abin da aka ƙara bayan wannan to mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Gabanin tambayoyi a karanta su da fara karatu, ina shigowa ana karanta Qur'ani na ga ɗaya daga cikin yayinmu kuma malamanmu kuma aminanmu kuma ɗaya daga cikin shugabanninmu na addini Professor Khalid Aliyu Abubakar yana masallaci tare da mu. Malam, muna maraba da zuwanka akaramakalla insha Allahu ta'ala. Malam baya bukatan ta'arifi kamar yadda Laraba ke cewa wai fa ta'riful mu'arrafi inkarullah. Idan kana kokarin sai ka bayyana wanda aka sani, kaman ma kana kalubalantan ba a san shin bane. Fa kana sheikh ma'rufan ladal jami wa la yajhaluhu illa jahilun. So muna maraba da malam kuma sakatare namu na jama'atu nasirul islam, babban malami a jami'a, limami kuma na juma'a akan da kuma karin abubuwa da yawa. Muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka da tamu gaba ɗaya. Muna fatan daga ƙarshen karatun akwai lokaci ai malam sai ya gaisa da mu koda na ƴan takaitattun mintuna ne. Allah ya amfanar da mu da abun da zai faɗa. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Na ga malam mansa girma a gabana, mansa gir daga Bauchi. To Allah ya albarka. Ga wasu daga Kebbi, muna da ina na Kebbi? Akwai na Kebbi ko ina na Jega? To muna maraba da ku duka ko? Jiya na ga akwai mutanen Kano da suka zo nan, akwai na Kaduna, akwai na Jigawa, duka dai mun gaisa da su. Akwai jiya ma wasu daga Maradi, wasu daga Yamai, duka suna zuwa nan su ziyarce mu kuma su saurari karatu. To muna roƙon Allah ta'ala ziyara da suka yi Allah ya sa a mizanin ayyuka na ƙwarai. Akwai wanda ya zo daga Kamaru ma shekaran jiya da shi musamman ya zo nan kwanansa uku aka yi karatu ya koma. So duka Allah ya sa a mizanin ayyuka na ƙwarai. Suna aiki da damar su sadar da zumunci kuma su zo su saurari ɗan darasi da ake yi. To Allah ya karɓi wannan a matsayin ibada. Muna kuma godiya ga duk wanda ya zo, koda ba mu kira garinka ko ƙasarka ba, mun yi godiya da zumunci. Kuma Allah ya sa a mizanin ayyuka na ƙwarai. Aramma mal injiniya Ibrahim, in akwai tambayoyi masu ma'ana ɗaya ko biyu ko uku sai a karanta gabanin insha Allahu ta'ala karatu din.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya kara wa malami imani ya kuma jikan iyaye.
Amin ya hayyu ya qayyum, muna godiya.
Yace tambaya ta zuwa ga prof ita ce akan ingancin wannan hadisi: man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq jazakumullahu khair.
Sake karanta shi hadisi din.
Yace man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atani.
Asalin hadisin kutiba da yace kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kutibat ba kutiba bane, shi kutiba yasa ko? Asali hadisi din na Imam Tirmidhi ne rahmatullahi alai, da ya kawo a mashhurin littafinsa wanda muke cewa Sunan Tirmidhi. Asalin sunan littafin Jami'u Tirmidhi ne. A wajen magabata shekaru ɗaruruka da suka wuce ya fi sanuwa da Jami'u Tirmidhi, amma mu kuma yanzu a nan baya an fi sani da Sunan Tirmidhi. Hadisin ya kawo shi a hadisi na 241 cewa man salla lillahi fi jama'atin, ma'anansa duk wanda ya salla don Allah a cikin jama'a, yudriku takbiratal ula kuma yana riskan kabbaran farko, kutibat lahu bara'atan. Kutibat ne fi'ili madhi mabni lil majhul, tunda bara'a din mace ce kan zo da ta na alaman mace. so yazo da kutibat lahu bara'atan bara'atan sai zama shine na'ibul fa'il din so ba zai zama bara'atain ba tunda na'ibul fa'il din marfu' ne yurfa'u kuma bil alif wa yujarru wa yunsabu bil ya so da aka sai zama kutibat lahu bara'atan bara'atun wato za a rubuta masa barranta guda biyu barranta ta farko shine Allah zai barrantar da shi daga wuta barranta ta biyu za a barrantar da shi daga munafurci asali hadisin na Anas bin Malik ne Anas bin Malik bin Nadir bin Dandam shi ya ruwaito sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake khadimin sa Imam Tirmidhi da ya kawo hadisi din ya illata shi a sharha da yayi kaman yadda yazo cewa qala Abu Isa Abu Isa yace to karkashi sai aka ya nuna a cikin hadisin akwai ghairu mahfuz ta janibi na farko na biyu kuma ya dan nuna akwai hanyar da yazo a matsayin mursali wadannan mun san dai mahfuz da kuma hadisi mursali ko mursali shine wa mursalun kaman me manzuma yace wa mursalun minhu sahabiyyu saqat ibnu usaymin rahimahullah yace wannan kuma ibara akwai kuskure saboda in kace mursali shine wanda sahabi ya fadi to ai in ma ba mu san sunan sa ba in muna da yaqini sahabi ne ai as-sahaba kulluhum udulun so in dai sahabin ne wanda ya cika sharadan suhuba aka cire to ai ya zama ingantaccen hadisi ai rashin sanin ya cika sharadan sahabin ne yasa ake kokontan ingancin sa sai yace ibara ya dace a ce wa mursalun manduna tabi'i saqat wato wanda yazo bayan tabi'in ya fadi wa qul gharibun mara wa rawin faqat so kaga sai a ce wanda yazo bayan tabi'i ba mu sani ba ko sahabi ne ko ba sahabi ba amma in ya cika sharuddan suhuba to ai illa ta isnadin kuma daga nan ta gushe don as-sahaba kulluhum udulun amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya kawo hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha da cewa hadisin an tara hanyoyin sa hadisi ne mai kyau a hadisi a cikin sahiha na 2652 yace in an duba hanyoyin hadisi hadisi ne hasan kuma ya tara dukkan hanyoyin sa yayi ta hakikin sa so ala ayi halin abinda aka fi nutsuwa da shi shine cewa hadisin yakunu hasanan bi turukihi wa shawahidihi kuma hadisi ne mai falala iya daga cikin hadisan da ke taimaka mutum yayi abinda ake cewa safe judgment ko safe assessment ko safe criticism ko safe evaluation shine kai da kanka ka rika yi wa kanka hisabi sai ka gwada hadisin yace duk wanda yayi sallah na kwana 40 don Allah na farko kaga kwana 40 kwana 40 sallan farilla guda 200 kenan dan 40 times 5 zai baka 200 so sai ka dauka kwana 40 sallan farilla na biyu yudriku takbiratul ula malamai suka ce a ma'ana at-takbiratul ihram yana riskan takbir na ihrami bi ma'ana yudriku takbiratul ihram kenan yana riskan kabbaran harama na uku suka ce kuma da liman ratibi ba haka kawai ka makale a gidanka ga cewa dan kai mana limanci ba dalili sai ya kabbara ko ya tada ikama suka ce a tare da liman ratibi wato kaje masallaci in kai kwana 40 a masallaci dake da liman ratibi kai sallah 200 kuma ka riski kabbaran harama na kowace sallah 200 nan to ka samu garaba sa biyu imanin da yasa ka zama ka dawwama akan wannan har ka cin maburin kuma ba kai failin ba na farko insha Allah ta'ala an barrantar da kai daga wuta gobe kiyama matukar ka tabbata akan wannan ka barranta daga wuta na biyu kuma za a barrantar da kai daga munafurci wato kusancin ka ga Allah da yin ibada da jajircewa da yasa ka riski wannan munafiki ba zai iya yi ba dan saboda me ai su munafikai illa kusala ne kadai koda sallan ne ma sun tashi suna hammali haka za ka gaske sallah duk tadin duniya bai jin kasala amma daga ya tsaya sallah to sai ga ana fara tada ikama Allahu akbar sai ga haka za ka yake yi ba kuma ina nufin duk wanda ya hamma a sallah munafiki bane fa a kiyaye saboda mutanen mu da judgment ba haka nake nufi ba dan Allah karkasa mutanen mu da sanyin wa juna hisabi wani zai ji kawai daga ya ga wani dattijo ya kwane ne kiyamul laili ya hutu asuba yana fito ga munafiki a'a ba haka nake nufi ba wallahi ni ban nufi haka ba in haka ne to na janye in haka kuka dauka na janye bana so a muzanta wa kowa zato musulmi na kware zatan alheri yake ga kowa ba daidai bane mu rika muzanta zato kawai misali na bayar yawa kai ma wasu dan sai kai hamman a sallah yawa so a kiyaye so ala ayi halin a cikin silsilatul ahadith sahiha hadithi na 2652 ya ce hadithi ne da yake hasan wallahu ta'ala a'lam
malam mai tambaya ta kaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace da fatan malam yana cikin koshin lafiya da alaramma
insha Allah muna cikin lafiya ga alaramma nan kana ganin sa da karfi kaman kaman wani soja ba jakin sayarwa ba kaman soja
yace Allah ya ji kan iyayen malam Allah ya hada fuskokinmu a cikin gidan aljanna amin ya hayyu ya qayyum
to amin ya hayyu ya qayyum muna godiya
yace dan Allah a karanta wa malam wannan tambaya yace tunda naji ana tambaya a kabari ba na iya cikakkiyar bacci idan na tuna kuma an ce da larabci za a yi tambayar kuma da larabci za a bada arzu gashi kuma mutane da yawa ba su iya larabci ba don haka nake tambayan malam yaya tambayan kabari zai kasance daga mai kaunarka malam wato daga mai kaunarka malam khalifa sambo jinio pantamin lafiya
oh jeez wato kai ma jinio pantamin ne daga lafiya lafiya nasarawa state kenan ko ina lafiya haka Allah sarki so baka iya larabci ba kuma ai sai ka je ka fara koyon larabcin ai lokaci bai kure ba ai sai aje a dage a shiga makaranta a koyi lugal arabiya ko ma dan ba komai dan a fahimci qur'ani tunda shi qur'ani ba larabe ne kaga abinda zai taimaka a fahimci qur'ani ai yana da muhimmanci kuma mu waɗanda yawa anan na san suna jin larabci kuma ba larabawa bane dewa kuma sun zama manyan mashure ko siba wahi ai ba balarabe bane siba wahi ba balarabe bane so ala ayi halin larabci yare ne kuma waɗanda ba larabawan ba sun koya wasu ma har suka fi larabawan iyawa so ala ayi halin yare ne mai dadi kuma yare ne mai sauki sai ku je jami'a wajen su shi professor Khalid Ali Abubakar su ba ku admission sai ka je kai ka koyi Arabic language akwai kuma madaris da dama ma na asabar da lahadi na koyan larabci in kuma kana da fursa ka je ɗaya daga cikin kasashen larabawa ka zauna don daga cikin abin da ke sa a koyi yare shine zama cikin masu yin yaren sai dai unfortunately mafiya yawan larabawa ammiya suke yi ba standard Arabic na Qur'ani ba ne unfortunately ba da ma zama a can ɗin kuma akwai makarantu da ake Arabic fusa mai kyau ɗin kan tambayar ka maganan tambayan kabari cewa da larabci ne za a yi hadisin ya kawo cewa da larabci ne ai ga hadisi mai tsawo na Al-Bara ibn Azib wanda ke cikin Ahkamul Janais wa Bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a uwar littafin ba talkhisi ba a shafi na 59 hadisin ya fara da cewa wa innal abdal mu'min idza kana fi inqida'in min ad-dunya wa isbal ila al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama' bidul wujuh wa ma'ahum kafanun min akfanil janna har zuwa za a zo cikin kabarin sa hadisin iya da tsawo a ce man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum tambayoyi uku ko hudu wanda suka ce uku suka ce daya tambayar A and B ne wanda suka ce hudu ne kuma sun dauki kowace tambaya mai cin gashin kanta man rabbuka waye mahallicinka ma dinuka me addininka ma ilmuka menene iliminka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum mai za ku ce akan wannan da aka aiko zuwa gare ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Al-Bara ibn Azib ne iya da wa'azi mai muhimmanci a ciki wanda fiyayen halitta ke cewa intahayna ila al-qabr wa lamma yulhat ana tona kabarin lahadu fiyayen halitta iya da sanda sai rike sai ya kafa ta a kasa sai ya daga kansa sai ce ista'idhu billahi min adhab al-qabr ista'idhu billahi min adhab al-qabr ista'idhu billahi min adhab al-qabr hadisin iya cikin ahkamul janais wa bid'a wa zai zama shafi na 59 ya fara kan cewa da hadisin da larabci yake don fiye yin halitta ba larabe ne kuma duk wata magana da larabci yayi cewa za a yi tambayan da larabci ne a kabari da filin kiyama ko ba da larabci ba malamai sun kara wa juna ilimi a kai idan muka duba fatawoyin lajinatu da'ima للبحوث العلمية sun yi magana akan tambayoyin kabari a volume na 3 kuma sun amsa tambaya wannan a number na 450 na'am cewa an yi maganganu uku akan tambayan kabari da wani yare za a yi na farko suka ce za a yi da wani yare ne mai sunan sa Assiraniya Syriac language SYRIAC wanda Ibn Uthaymeen rahimahullah da aka tambaye shi da cewa da wannan za a yi a cikin littafin sa sai ya ce subhanallah sai ya kora maganar Syriac language asali yare ne da yanzu da asali yare ne da ya shahara a duniya a kasashen Larabawa amma a yanzu babu kasashen da ake yin sa sai guda biyu kuma shi ma dan kadan ne cikin kasar Syria da kuma kasar Iraq anan ne ya saura sai ya ce wannan babu dalili abinda kawai ke nuna cewa shi ne waɗanda suke faɗan magana sai su ce ai annabi Adam asalin yaren da yake magana da shi kenan to tunda shi ne babanmu da yaren Adam za a yi amma yare ne kuma da ya shahara a zamanin Isa alaihi salam to sai zama wannan magana kwata-kwata ba ta da asali magana ta biyu da ta uku su suka fi asali na biyu suka ce kamar yadda lajinatul da'ima suka faɗa a mujalladi na uku namba na 450 din suka ce na biyu sun ce za a yi ne da larabci kowa a cikin larabci zai mun da kan tambayar mai tambaya kenan cewa da larabci za a yi sai suka ce eh maganar cewa da larabci babu nassi amma kuma ba za a iya kora maganan ba saboda shi ne asalin yaren da fiyayyen halitta ya zo da shi Allah ya saukar da Qur'ani kuma ko babu komai zai da shi aka yi ta hakaito mana labarin Qur'ani din da larabci sai suka ce cewa larabci na cikin yaren da za a yi ba za a iya kora wannan ba tare da cewa babu nassi da ya faɗa ko ya kore sai dai kawai qara'in na uku suka ce ana iya yi kuma mutum a bawa kowa dama a tambaye shi da yaren da yake ji in bahaushe ne a masa hausa in a ce masa waye mahaliccinka menene addininka idan birebe ne a masa yarbanci idan ibrane a masa ibranci idan bature ne a tambaye shi da turanci idan bafulatani ne a yi fulatanci idan kanuri ne maybe a dan bashi gyada sai a tambaye shi da kanuranci din ko zai bashi gyada tukunna sai a yi gara mu dan taba ka su ga dango so ala ayi halin magana ta biyu da magana ta uku sun fi karfi akwai littafi na Ibn Uthaymeen rahimahullah muhimmi da ya magana mai tsawo akai sharhul aqida as-safariniya volume ɗaya ne shi a shafi na 435 yace maganan cewa za a yi da yare na farko din bayi da asali amma sai yace ana ba wa mutum ikhtiyari shine in yana jin larabci yayi larabcin baya ji a masa tambaya da yaren da yake fahimta ina ga dai wannan magana da saka iya yin bacci yanzu so inda Hausa kake so za a maka da Hausa Sheikhul Islam rahimahullah a cikin Majmu'ul Fatawa shi ma yayi magana akai volume na 4 shafi na 300 yana cewa maganan yare na tambaya a kiyama babu nassi da ya kawo aqlan aw naqlan wato ko da hankali ko da nassi babu abin da ya tabbatar babu a hadisi babu a qur'ani kuma sai yace yana daga cikin abubuwan da bai dace mu shagaltar da kanmu da su ba don da na da muhimmanci da addinin ya gaya mana za a tambaye mu da yare kaza don mu shirya kuma babu nassin da yazo yace kowane musulmi a duniya sai ya iya larabci a'a mu san Allah shine aka wajabta mana mu bauta masa wani kuma ba shar'in da aka ce kowa sai ya zama shaikin malami mafhum tayyib da aka yace yana cin abubuwan da kada a damu kai da yawa amma ala ayi halin bai kore ba sai yake cewa in dai an je filin kiyama ai za a tambaye kowa kuma kowa zai amsa gwargwadon imanin sa ne ba gwargwadon yaren da ya iya ba ala ayi halin in akwai magana mai karfi shine za a yi larabci in baka jin larabci za a maka yarenka so da wannan ina roƙon da Allah daga yanzu a riga dan samu ana bacci kuma ka tashi a ƙarshen dare kai tahajjud ko kuma in kai tahajjud ka mana addu'a bawan Allah daga lafiya malam Khalid kace ko me Khalid ko o khalifa ko so khalifa da Allah sai a dage a yi bacci ko to wallahu ta'ala a'lam na'am muna suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. Jiya mun tsaya a darasi na 21, za mu tashi darasi na 22. A ramma idan ka gane kan wace aya za ta tashi, bismillah kawai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala.
Ali Imran aya ta 145, Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha wa sanajzi ash-shakirin. Allah ta'ala ya ce wa ma kana li nafsin, baya iya yuwa ga wata rai an tamuta ta rasu illa face bi iznillahi da izinin Allah, kitaban muajjala, ai wani abu ne maktubi rubutacce da aka sa masa lokaci. Allah ta'ala yace wa may yurid thawaba dunya nu'tihi minha, wanda yake neman duniya zamu iya bashi wani bangaren duniya, ba dukkaninta ba. Wa may yurid thawaba al-akhirah, wanda ke neman sakamakon lahira ko jin dadin lahira ko rabo a lahira, nu'tihi minha, shi ma za mu bashi wani rabonsa a lahira din, don lahira ba ta mutum ɗaya bane, ta duk waɗanda suka bi Allah a duniya ne. Wa sanajzi shakirin, kuma da sannu insha Allahu ta'ala, ba da dadewa ba, Allah zai saka wa bayin da ke gode masa. Wa ma kana li nafsin, baya iya yiwuwa ga wata rai, rai din nan na mutum ne ko na dabba, rai din na mai imani ne ko mara imani, ran na babba ne ko yaro ne, ran na dan burni ne ko dan kauye ne, mai arziki ne ko talaka ne, mai mulki ne ko mara mulki ne, kakkarfa ne ko mara karfi ne, lafiyayye ne ko mara lafiya ne, dukkan wata rai ba ta rasuwa illa bi idhnillahi, ai bi idhnillahi, ai illa bi amrillahi, sai da umurnin Allah. Bi ma'ana ajalinmu Allah kadai yake da iko akan yaushe zamu bar duniya. Idan yau duk duniya masoyanmu ne, idan lokacin da Allah ya kaddara zamu bari, wallahi al'azim, sai mun tafi. Idan kuma Allah ta'ala bai rubuta lokacin tafiyanmu ba, to in duk duniya kinmu suke, ba za su iya daukan ajalinmu yayi ba, sai lokacin da Allah ta'ala yayi me ya rubuta, shine illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Kalmar kitab din nan ai maktub ne, saboda asali idan abu yazo ala wazani fi'alun, yakan iya daukan matsayin me ismul maf'ul, don haka kitaban ai maktuban ne, muajjala ai bi ma'ana lahu ajalun ma'lum, wani abu ne rubutacce da yake da date, duk duniya nan Allah yana rubuce da ajalin mu ran yaushe mutum zai rasu a wace shekara ce a wane wata ne a wane kwana ne a wane awa ne a wane minti ne a wane sakan ne kowanne yana rubuce babu guda ɗaya da mutum zai iya canjawa Allah ta'ala ya rubuta ajalin nan a rubuce yake a wurin Allah babu dadi babu rage aramma in kana da misali a Qur'ani ko guda ɗaya ko guda biyu waɗanda za su ƙara taimaka mana wannan ayan ka kawo ɗaya ko biyu kada ya wuce haka na san halinka saboda lokaci yawa ɗaya ko biyu sali dai sai ka kara daya
wa firallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun
jazakumullahu khaira wannan misalai ne guda biyu na farko mu tafi karshen aya din likulli ummatin ajal Allah yace kowace al'umma na da ajali date da aka sa na barin ta duniya wannan zai zama suratu Yunus ko aya ta 49 Allah ta'ala ya ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma na da ajali idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a iya jinkirta musu awa ɗaya ba wala yastaqdimun ay wala yastaqdimuna sa'atan ne sannan ba za a ƙara awa ɗaya ba bi ma'ana babu jinkiri babu ƙari yanzu a ce saura maka shekara 11 da wata 11 da awa 11 da minti 11 ko da a ranar ne mala'ikan ma da ke ɗaukar rai ba zai iya ƙara maka awa ɗaya ba lokacin da Allah ya sa mutum zai tafi misali na biyu da aran ma ya kawo ita ce aya ta ƙarshe a suratul munafiqun walay yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ko kuma kace aya ta 11 walai yi akhira Allahu nafsan Allah ba zai jinkirta wata rai ba idza jaa ajaluha idan ajalin ya riga ya zo in dai ajali ya zo to babu ran da za a jinkirtawa shi yasa duniyan nan tana da sauki sai mu sauke ta da sauki abinda Allah ya rubuta na ajali da arziki shine mutum zai samu a duniya ko ya bi Allah ko ya sabi Allah ba zai iya ƙara wa kansa wani abin da Allah ta'ala bai bashi ba ajalin mun nan shine na ƙarshe kuma ko a aikata mu da muke Najeriya ai irin jarrabawa da mutane da yawa suke shiga su fita ko babu aya babu hadisi ya dace mu gane cewa rai ba ta rasuwa sai ajalinta yayi duk irin jarrabawa da aka yi a jihar Borno akwai wanda basu taba barin garin ba shekara 10 kuma suna raye wani an kashe ɗansa an kashe babansa an kashe makwabcinsa amma sahu sai wani a kashe wane da wane sai na tsakiyar kuma ya tsire bai rasu ba wani tun da aka fara shekara 15 yana zaune a garin babu abin da bai gani ba a nan Abuja a wancan shekaru ɗin in muka auna ai a headquarters ɗin sanda ma ai mun ga abin da ya faru aka ɗana ba ma ba mai nawa suka rasu motoci suka kone wasu a cikin wurin Allah ya tseratar da su da ransu mai gidanmu shugaba Muhammadu Buhari ai mun ga abin da ya faru gare shi 2014 a Kaduna yana tafiya motar da yake ciki a 2014 dukkaninta aka faffasa ta da bullet ta ko ina motar in ka gani ba za ka dauka cewa akwai kadangare a ciki da ya tsira da ransa ba amma haka ya fito babu abin da ya faru gare shi yana ciki kuma ba bullet proof bane haka ya fito Allah ya kubutar da shi a the same shekara babanmu Sheikh Dahir Usman Bauchi haka ya faru gare shi harin da aka president Buhari 2014 sama da mutum 82 suka rasu a wurin kuma shi ake targeting shi ya fita ya tsira farcensa bai karye ba wasu kuma da ajalin su ya suka rasu haka babanmu Sheikh Dahir Bauchi a the same shekara 2014 aka kaimar hari sama da mutum 28 suka rasu a wurin shi din kuma Allah ya tseratar da shi don me don ajalin na Allah ne ba na mutum ba babanmu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir a Jos ba haka ya faru ba a 2015 aka zo masallaci babu attack da ba a yi ba kuma shi ake targeting amma Allah ya cire shi ko farcinsa bai karye ba a wannan wurin saboda mutane 40 an ce sun rasu wannan bai ishe kai dan Najeriya ai ko ba a ja aya ba in ka dauki irin waɗannan misalan sun ishe ka waɗannan kawai simple misalai ne na mutane sanannu da muka sani abokinmu professor baba gana Umar Zulum Amini ai mun ga abin da ya faru gare shi shi kansa a jihar Sabor na ya je irin ziyarce-ziyarce local government abubuwan da ya gaya mun ya gani yace in dai ba wai ajali Allah yake da shi ba shi kansa bai tsammanin zai rayu ba kawai shi abin da ya tabbatar shi ne ranar karshe ta zo har san da ya dawo gida ya gane yace to ashe dai ajalin bai yin ba amma da ya dauka ya riga yayi kuma wannan ya faru da shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma in ya huta bayan sati ɗaya sai ya koma ai kai ka san in ai Allah Allah ne in ba Allah buwa zai haka kuma duk wani mutum da ya gwagwarmaya a rayuwa ko na addini ko na shugabanci ko na juyin juya hali ya shiga irin wannan kowa zai baka misalai kaca-kaca da zaka gane lalle ajalin na Allah ne kuma Allah Allah ne in ba shi ba ba mai iya daukar ran dan adam wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wani yana iya cewa to ai akwai hadisi na Bukhari da Muslim wanda Muslim ya kawo shi a hadisi na 2775 dake cewa may yuridu lahu ayyazid lahu fi umrihi wa yansha lahu fi nasabihi falyasil rahim yazo da hanyoyi daban-daban wanda yake son Allah ta'ala ya kara masa a rayuwarsa wa fi riwayatin fi umrihi sannan kuma Allah ya kara rahama kaman a ce a zuriyarsa to ya sadar da zumunci magana mafi inganci na fasarar hadisin ba wai kwanakin Allah zai kara ba kwanakin yadda suke ne amma albarkan kwanakin ne Allah zai kara sai ka rayu shekaranka 40 a duniya sai ya zama achievements ɗinka na ilimin addini ilimin rayuwa na rufin asiri na amfanar da al'umma ya fi wani wanda ya shekara 140 abinda ake nufi ba kwanakin za a kara ba albarkan kwanakin Allah zai kara sai ka rasu ƴan shekaru kaɗan duba marigayi Sheikh Jafar Muhammad Adam shekararsa nawa a duniya ya rasu duka bai wuce 47 ba amma duba irin ilimi da ya karantar da al'umma a 47 years har ya koma ga Allah bai wuce 40 kai ba bai kai 50 ba wajen 47 duba dan uwa Malam Muhammad Awwal Albani Zaria shekarunsu nawa suka koma zuwa ga Allah waɗannan misalai ne kaɗan ka duba irin su Imam Nawawi rahimahullah ka duba irin turas na ilimi da suka bari kai a ce kawai ka zauna ka kwafa shekarun da suka yi a duniya ba wai irin da ba a yanzu shekarun da suka yi a duniya ka kwafa da kwamfuta ko da biro da takarda ba wai alƙalami da tawada da babu wutar lantarki ba in kai wasa shekarun da suka yi a duniya in kai su ba za ka yi kwafan aikin da suka yi ba kawai ka zauna ka kwafa ba za ka iya yi ba littafin Riyadus Salihin malamai da dama suka ce kusan duk duniya a musulunci banda Qur'ani babu littafin da aka rubuta shi aka buga shi aka fassara shi a yarurruka yawa tsawa duniya irin Riyadus Salihin menene albarkar rayuwa ne da yawansu ma ba su koyi aure ba suka koma zuwa ga Allah wasunsu duba littafin 40 hadith nan kusa ka duba albarkarsa 40 hadith kadai da muka dashi muke karantawa ka duba shi ya zama gaba ɗaya kaman duk wanda ya tashi zai hadisi kawai da 40 hadith zai fara kaman wata ka'ida ne in ma ba kai ba kaman laifi kai a wurin malam ba kai 40 hadith za ka wuce in mene ai albarkar rayuwar ne albarka ne na rayuwa da Allah ta'ala ya zuba a cikin rayuwar tasu kuma magabata da yawa haka ne kwanakin yan kadan ne yanzu duba Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah da kafa ya tafi aikin haji da ya isa kwanakin da ya dauka zai tafi da kafa sai ya isa gabannin kwanakin a fara aikin haji da ya je harami sai ya ga ba abin da yake sai ya ce bari ya rubuta Zadul Ma'ad babu marja'i babu reference kawai zama ne na jiran aikin haji da kayan rubuta ainihin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad tun daga farko har karshe bai nemi reference kwaya ɗaya duba ba da kayan rubuta kawai ya iso aikin haji ne ba a gama ba ba a fara ba kawai sai ce bari ya rubuta littafi ka duba su asalinsa volume 4 ne ka je ka ga ilimi da ya zubar a ciki amma babu marja'i bai shiga library ba bai shiga google ba bai shiga wani kaza ba haka kawai ya zauna ya rubuta ai shine albarkar rayuwa din irin su Usman bin Affan su Abdurrahman bin Auf abinda suka yi da dukiyarsu ai albarkar rayuwa ne albarka ce na rayuwa. Shehu Usman dan Hodiyo Allah ya ji kansa, har a yanzu da daman mu albarkacin da'awarsa muke ci, da yazo ya fitar da mutane daga shirka ya nuna musu kadai ta Allah. Menene albarkar rayuwar ne? To hakikani ba wai kwanakin ne za su karo ba, albarkar rayuwar ne sai Allah ta'ala ya kara ta, kuma ajali haka ne. Wannan kuma bai zama dalili kada talakace to tunda ajalin haka bane, daga kaga ana harbi sai ka je ka tara ka ce a harbe ka, a addini bai karantar da haka ba, ba daidai bane. Ko kuma mutun yana da amana ta al'umma a hannun sa, ya ce a tunda haka ne ma duk wanda ya rasu ajalin sa ne, to ai ba damuwa, sai mu kwantar da hankalin mu ko ai ta kashewa, a ba kuma daidai bane. Shi human effort wajibi ne iya cikin bangaren tawakkali. Gabanin mu ce mun dogara ga Allah, sai mu yi abinda doka ta ce mu yi dan mu kare ranmu, rayukan iyalanmu, rayukan talakawan da ke karkashinmu. In mun yi dukkan kokarinmu, Allah ya kawo ajalin abu ya faru, sai mu ce haka Allah ya so. Amma ba mu sake ba mu ce haka Allah ya so. Ko a dokar Nigeria, abin da yake kan haƙƙin shugaba na farko shi ne security and welfare. The primary responsibility na shugaba shi ne security da kuma walwalan al'umma. Kuma Qur'ani ya nuna mana wannan din su ne. Suratu Quraysh aya ta 4, Suratu Nur aya ta 55, min babil misal. In ka duba constitution na Nigeria 1999 as amended section 14 subsection 2 article B yace security and welfare. Sheha za ka ga koda taltalin arziki ne, ko ci gaban ilimi, ko bunƙasan ilimi, ko harkan kasuwanci, duk inda security ya kan kama to an fi yin nasara a wurin. Shekarun baya ba wanda ke sha'awun zuwa Lagos, amma da aka samu ci gaba da tsaro a Lagos, ka duba yadda tattalin arzikinsu yake bunƙasa. A Nigeria in ka zo mu arewacin ƙasar, duk jihar da ke da aminci, to za ka ga an fi yin karatun addini, an fi sakewa a yi harkoki, an fi yin noma, kuma a harkan kasuwanci an fi sakewa a yi. Shi yasa kullum muna gode Allah. Jihata ta Gombe, bincike ya bayyana ita ce ta farko a Najeriya a zaman lafiya. Mun gode wa Allah. Yana da wahala kaga abubuwan da suke faruwa a jihohi da yawa suna faruwa a Gombe, yana da wahala. Ka duba fa Gombe a cikin northeast take, amma in ka je can ka ga aminci da ake da shi, ba mu ce babu jaraba ba akwai, amma ka je ka ga aminci, ka ga harkan kasuwanci, ka ga komai da ke gudana, mutane suna harkokinsu, za a fita tafsiri, ba a fargaban komai a dare, sai ka ƙara gode Allah. Muna godiya kuma da kuma yabo zuwa ga shuwagabanni da suke tsayawa ko a ƙasa akan harkan security ko a jiha. Gwamna Muhammad Inuwa yana kokari matuka da gaskiya area na security a Gombe, there is no doubt. Kullun na shiga Gombe na fito ina farin ciki, kaga har karfe 1 na dare mutane suna harkokinsu. Ka fito 1 AM zaka sai abu, sai kaga shago a bude, mai shagon shi kadai ne a ciki, kazo bai tsoron kowa, bai tsoron ma abu a masa fashi a shago. To shi yasa duk abu na farko a rayuwa babu abin da ya kai security. In ka je Kano, iya daga cikin benefit na Kano, ka duba irin yawan jama'ar da ke Kano, amma duk irin matsalan ta'addanci, kidnapping, bandit, zaka ji Allah ya kare Kano. Kuma wannan ya dan dauki shekaru da yawa tun Ganduje yana gwamna har zuwa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje har zuwa shi gwamna Abba Gida-Gida, duka za ka ga an yi maintaining. So jihar Gombe da Kano a arewaci na daga cikin jihohin da ake da ci gaba, inda ake da jarrabawa ma akwai su. Wasu kuma shugabannin a wurin ma suna kokari, ba jarrabawa ce ta Allah, suna kokari iyaka, ina yaba musu, ba amma in Allah ya kawo jarrabawan a nan sai mu karbi kaddara, in mutun yayi duk abin da zai iya. But ala ayi halin, a ci gaba, harka ta aminci tana da matukar muhimmanci. Kar mu sake wai kuma mu ce a'a ai an ce kawai illa bi idnillahi kitaban muajjala, kawai mutun ya bar rayuwarsa babu yadda take, a'a ba daidai bane. Duk abinda za mu dauki mataki, mota ba burki kada ka shiga cikin ta, jirgi pilot da ce muku akwai dai matsala, kar ka shiga, hanya babu kyau, kar ka ce a illa bi idnillahi kitaban muajjala, kai zaka bi, a'a ka juyo. Wannan shine fa ka'ida, ka juyo. Akwai ajalin don, amma in ka sa kanka a halaka kuma Allah zai kama ka akan wanda ya kashe kansa. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Allah yace wa may yurid thawaba dunya nu'tihi minha, wanda yake neman yayi nasara a duniya, yake neman rabo na duniya ko sakamakon duniya, Allah ta'ala yace za mu iya bashi. Wa may yurid thawaba al-akhirah, wanda ke neman sakamakon lahira, shi ma Allah zai iya bashi rabo daga lahira. Shi musulmi na kwarai yana neman lahira ne da duniya, amma kuma yana fifita neman lahira akan neman duniya. Sannan in ya samu duniyar yana aiki da ita don yayi nasara a lahira. Shi yasa in duniyar kake nema kace babu lahira, Allah yana iya baka wani rabon duniya, sai kaga wani bai yadda da Allah ba. Kuɗi, yadda ka san injin bugawa shi yake saboda arziki, lafiya kuma kaman jakin sayarwa, duk kuma abun da ya nema a duniya sai ya samu, amma a lahira kuma sai ya zama zero. Wani kuma lahirar yake nema, sai Allah ya hada masa duniyar da lahira, irin su Abubakar Siddiq As-Siddiqul Akbar, dattijan arziki, irin su Usman ibn Affan, lahirar suka nema sai Allah ya gama musu da duniyar. Irin su Abdurrahman ibn Auf, lahirar ce amma sai Allah ya hada da duniya. So kana shi yasa a ka'ida mu nemi lahira da duniya. Na fara kiran lahiran dan ta zama ita ce priority, ita ce aulawiya mafi muhimmanci, da kuma duniyar. Ita duniyar kuma in muka neme ta, kar mu yadda neman duniyar ya gurɓata lahirar. In ku Allah ya bamu duniyar, sai mu yi aiki da duniyar don mu gyara mai lahirar. Amma hatsari a rayuwa shine zama mutum kawai duniyar kadai yake nema, babu bala'in da ya kai wannan. Mu nemi lahira, mu nemi duniya. Haran ma in kana da misali ko ɗaya ko biyu akan wannan da za su taimaka mana a Qur'ani, sai ka iya shawagi ka kawo misalai ɗaya ko biyu. Ina ga ya isa ba sai ya kai uku ba ko? Ko a karamar uku? Ɗaya biyu ya isa? To ka nemi ko da ɗaya biyu in kana da ayoyin da za su taimaka mu fahimci wannan a Qur'ani, ka nemo mana su.
ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
وحبط
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
ذاك قارئ هنا سأنكرك قارئ وني تو بسم الله قارئ لقد ya ishe ka haka. Wani mutum ne da bai da lafiya na hankali, sai ya zo ya samu wani mutum na cin abinci a bakin shagonsa a kasuwa, abinci mai daɗi yana ci, sai ya koma gefe mara lafiya mai taɓa hankali, zai cewa kudinka ne Allah ci abinka. Yana ta jira ya rage masa, shi kuma Allah bai rage ba, ya zama saura kaɗan, yana tashi sai fizge kwana ya ce ko kuɗinka ne ya ishe ka. To a ranma duk da dai akwai ayoyin ya ishe ka haka ko naka ne. To da yayi ka haɗan da aiki, ina ga na farko ya kawo man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi, ne ko? Wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha, ko? Zai zama suratul shura aya ta 20 kenan. Allah ta'ala ya ce wanda yake neman rabauta ta lahira za mu ƙara masa, kaga ce dan Allah zai ƙara man lahiran kuma ya ƙara masa duniya. Amma wanda ya zama burinsa kadai duniya ne, za mu iya bashi ɓangaren duniyan amma a lahira bayi da rabo kwata-kwata. kaga neman lahira yana sa Allah ya ƙara maka bonus da bonanza na duniya, amma neman duniya babu lahira yana sa duniyar a rasa ta, in ma an same ta ba abun sha'awa ba, lahira kuma zero. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ita ka kawo ta biyu bai zama suratu Hud kenan ko, aya ta 15 da 16. Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, wanda ke neman rayuwar duniya da kawarta, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, amma sai ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Inda duniyar ne zamu ba su, amma a lahira ba su da rabo. Dukkan mutum ko musulmin da ya zama wai duniya kada yake tunani bai tuna akwai lahira, to wallahi yayi asara a rayuwa. Duniya yar gaggawa ce. Man kana yuridu ad-dunya, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Ina ji ta naraka ka kawo kuma na kawo, to sai a yafe mini. Zai zama suratul Isra aya ta 18 da 19 ta 20 din, na hana shi kawowa kuma ni baki na ya subuta na kawo ta, ashe na gane yadda Qur'anin ya jaka kana ka wuce dadin abun ne. Allah yace man kana yuridul ajilata, wanda ke bukatan yar gaggawa, ajjalna lahu fiha ma nasha, zamu iya gaggauta masa abun da muka so ba dukkan duniyar ba, sai Allah ya ba mutum wani bangare. In kudi ne sai a bashi kudin a cire albarka, in mulki ne sai a bashi a cire albarka, in sarauta ne sai a bayar a cire albarka, in ƴaƴa ne kawai sai a bayar a cire albarka. Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu amma thumma ja'alna lahu jahannama fa yaslaha madhmuman madhura. In duniya yake nema, ko da yace shi ya yarda da Allah ɗaya, amma duniya ne kadai a dictionary sa, ba zai hana a shiga wuta ba. Shi yasa ai nassosi ba su ce musulmi ba zai shiga wuta ba, wanda bai shiga shine musulmi na kwarai. Amma yace wa man arada al-akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wanda yake neman lahira kuma yayi aikin lahira, ba fa da baki ba, lahira yake so kuma yayi aikin lahira, yana mu'mini wa huwa mu'minun, sai yace fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wadannan su ne aikin su abun godiya. Shi yasa yace wa sanajzi shakiri na karshen aya, sai ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika. Allah zai iya kara waɗannan, ya kara waɗannan daga cikin kyautarsa. Amma dai wanda ya nemi duniya ba a kara masa da lahira, wanda ya nemi lahira kadai ne Allah yake iya masa kuma dan alakoro ko a masa gyara da duniya. Amma ba dama ya zama kawai tunaninka duniya ne kuma ka ce za a maka alakoro ko a baka bonus din lahira, babu. Duk abin da za mu yi a duniya ya zama priority mu shine lahira, kar mu kuskura duniya ta yaudare mu. Kuma muna rasuwa din nan fa, magana ta kare, la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabuniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Da abinda muke yi a duniya da shi ake gina mana lahira. Shi musulmi kuma na kware, ba ce akan yazo duniya ba neman kudi, ba kasuwa, babu sana'a, me dalili kawai shi kullum masallaci. Hatta annaba ba haka suka rayu ba, suna zuwa kasuwa, suna kasuwanci. Mu nemi kudi, mu nemi ilimin addini, mu nemi ilimin rayuwa, dukkan wani abun da ke da amfani a duniya a gan mu a ciki. A ganka mahaddacin Qur'ani kana karanta medicine, mahaddacin Qur'ani kana engineering, mahaddacin Qur'ani kana law, mahaddacin Qur'ani kana accounting, ya zama muna wannan. Mahaddacin Qur'ani kana kasuwa, mahaddacin Qur'ani kana noma, mahaddacin Qur'ani kana kafintanci, mai karatun addini ya san sunna, ya san fiqhu, dan kasuwa ne, ya san kaza, dan kasuwa ne mai tafiya China, ya je Dubai yayi kaza da kaza. To haka ake bukata mu zama, ba wai mu shantake a duniya kawai an ce lahira mu koma masallaci, a'a. Fiyayyen halitta da kansa ya fita yayi kasuwanci, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya fita yayi kasuwanci, Sayyidina Uthman yayi kasuwa, Ali ibn Abi Talib yayi kasuwa, Umar ibn al-Khattab yayi kasuwa, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yana ta hakikan hadisi a maktabatar zahiriya, yana zuwa ya bude shago ya gyaran agogo dan yayi me dan ya ci abinci. So shi yasa ita duniyar mu neme ta, amma ba ita ce muhimmanci ba, mafi muhimmanci ita ce lahira. Allah ta'ala ya ba mu lahira. Don haka wasanajidu shakirin, da sannu Allah zai saka wa masu godiya zuwa gare shi, godiya da zuciya, godiya da baki, godiya da gabbai, dukkanin ukun nan su shiga. Allah ta'ala ya mana baiwa da yin godiya gare shi ta kowane bangare. Da wannan lokaci zan tsaya ga fadilatu Sheikh Ustaz Professor Khalid Aliyu Abubakar حفظه الله تعالى فليتفضل ويلقي إلينا كلمة أو كلمتين ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك في ذلك جزاكم الله خيرا إن شاء الله. نعم تفضل سيكا باشي وجوكوني مباشي ناوان كوي كيزا وناشي يا كوي يا كيكا دونا دشيني برم بادا ولي كوي برم بادا ولي نين كوما كثر أي بسم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام والقيام وأجزل فيه الخير والفضل والإنعام نحمده تبارك وتعالى وهو الكريم المنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته البررة الكرام. ثم أما بعد، شيخنا الجليل الشيخ الأستاذ البروفيسور عيسى علي إبراهيم الفنتامي شورا جماعة باكيدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina cike da matukar farin cikin samun damar kawo wannan ziyara ta ƴan uwantaka ta ƙauna da soyayya da girmamawa ga wannan babban bawan Allah, dan baiwa wanda Allah ya masa ni'ima mai yawan gaske. Sai ka rasa duk inda ka shiga kana ganin kaman bayanan sai ya leƙo ka ce ga nan ina nan. Duk inda ka shiga babu shakka zalika min fadlillahi alaik, wannan fadlar Allah ce gare ka a matsayinka na malami, sai ka ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Da yawa daga cikin talabatul ilm ko ulama ba da yawa ne suka samu irin wannan baiwa da Allah ya maka ba, sai dai muna taya ka murnar bada gwargwadon iyawarka na wannan amana ga al'umma wurin karantarwa da kuma dagewa akan karantarwa. Karantarwa kuma mai tsafta, mai birgewa. Ga malam yana da uslubi wanda yake mai kyau, uslubun shayyiqun, uslubun hakimun, yana da uslubi mai kyau. In ka dai zo ko amurjiki ka zo, to zaka ji ka dan wata, domin sai ya sace maka iskar wannan kumburin da kai ta hanyoyi na hikma. Wa kana fadlullahi alayka azima. Shaykhana al-professor Ali Isa Ibrahim al-Fantami, wa kana fadlullahi alayka azima. Fadlar Allah tana da yawa kanka bisa wannan al-khairori. Kuma kullum ukarriru wa aqul, ina maimaitawa ya wato dora tobalin duk wani ma'aikaci da kuma Allah ya yi masa ɗaukaka irin wacce Allah ya masa. Kuma anan ne baitul qasid din, to anan ne Allah yake sake ɗaukaka shi, yake sake bunƙasa lamarinsa. Da Allah ya bashi to sai sake dawowa ga Allah ɗin. Kuma ake yi wa addinin ɗawainiya, ake yi wa al'umma ɗawainiya. Babu shakka za ku ga wato kamar ka ce malam wani undertaker ne, za ku ta kawo rikicin amma ya girgije ya tashi da zai zubar da ku. Jarrabawa wannan ta zo, wannan ta zo, wannan ta zo. To fa hadha in dalla ala shay fa innahu yadullu ala muhawalatihi lil ikhlas was sabati ala al haqq. In ya nuna wani abu to ina nuna kokarin da yake yi wurin dagewa akan ikhlasi da kuma kan gaskiya, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara taimako. Babu shakka duk wanda yazo yana fa'idantuwa, fa'idantuwa zaka ji karatu ne da ake mai tsafta ga bincike ciki, ga kuma hangen nesa wanda yake mai kyau, kuma da nufin kokarin tsora al'umma akan turba. Muna fata Allah ya kara wa malam lafiya, Allah kuma ya kara masa basira, Allah ya yalwata kirjinsa ya kara masa hakuri. Duk wanda ya san malam yanzu kirjinsa ya bude kwarai, abinda bai ya dauka da yanzu malam yana dauka ma sai murmushi sai a wuce. To wannan duk haka harkar da'awa take, ya goge kuma haka ake kai, kuma haka ke fata za a ci gaba. Allah ya tsawaita rayuwa da yawa cikin alkhairi da albarka, a ci gaba da wannan wato bada gudumawa ga addini da kuma al'umma. Allah ya yi wa malam albarka, Allah ya yi wa iyalinsa da zuriyarsa albarka baki daya, mu ma Allah ya mana albarka baki daya. وفقني الله وإياكم لليلة القدر، جعلني الله وإياكم من المغفورين الفائزين، ووفقنا أن نكون من المغفورين لهم جميعا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وشكر الله أخانا وعالمنا وصديقنا وشيخنا الحميم الشيخ البروفيسور إبراهيم علي عيسى علي إبراهيم الفنتامي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Malam kusan akwai Sheikh Ibrahim Kaduna shi ma da yabo.
Amma list ya zo zo.